الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda da yake wannan gari mai albarka na Arlit a wannan rana ta Laraba wacce ta daidai da ranar 1 ga watan Zulhijja hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 28 ga watan 5 2025 miladiya dan ci gaba da majalisin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowane mako wanda muna karatu cikin suratul tauba tare da tafsirin radul azhan ila ma'ani alqur'an wallafar ash-shaykh abubakar mahmud gumi rahimahullah ta'ala wanda wannan shine zai zama majalisi na 14 a cikin wannan sura da izinin Allah ta'ala za mu tashi aya ta 21 muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora a cikin abin da zamu karanta ya dace da daidai ya dace da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wata mai albarka da muka shiga muna addu'a Allah ya sadar da mu da alkhairin da yake ciki wannan kwanakai guda 10 mafiya daraja mafiya falala a cikin kwanakan shekara to Allah ya ba mu ikon ibado a cikin su Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya karba mana alkhairan da suke ciki Allah ya sadar da mu da su Allah kuma ya kai mu lokacin ibada wanda za a yi ta ranar 10 ibadar layya Allah ya kai mu wannan lokaci ya kuma ba mu ikon aiwatarwa kasar mu da muke jin matsaloli suna tasowa makiya sun taso mu a gaba a kashe jami'an tsaro ko sojoji anan can ka ji an ce an kashe wa'insu sojojin muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kare kasar mu ya kare sojojin kasar mu da shugabannin mu wanda suke nufin mu da sharri suke kawo inna harahara masu shiriwa ne Allah ya shirye da su amma masu shiriwa bane Allah ya san su ya san masu ziga su masu taimaka musu masu daukar nauyin su to Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin su da su da masu daukar nauyin su da masu daure musu gindi da masu jin farin ciki akan abubuwan da yake faruwa duk Allah subhanahu wata'ala ya kunyata su ya zauna da kasar mu lafiya ya kare mu daga sharrin masu sharri ya kare shi wa gabanin mu ya sanya albarka a cikin kasar mu ya tsare mana imanin mu da addinin mu muka ce zamu tashi aya ta 21 amma mallan zai karanta tun daga aya ta 20 saboda suna da alaka da juna فإن الله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
نعم
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم
الله تعالى يتي الذين آمنوا وحاجروا waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira alladhina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira daga garuruwan su suka baro garuruwan su suka koma garin musulunci wajahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi a cikin hanyar Allah dan daukaka addinin Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyin su da kuma rayukan su a'azamu darajatan inda Allah sune mafiya girman daraja a wajen Allah fiye da waɗanda ba su yi haka ba wa ulaika humul faizun kuma waɗancan sune waɗanda suka rabauta rabauta mai girma to ci gaba sai ta yi bashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangijin su yana musu bishara malam gume ce bashiruhum bi rahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim ay da'i ubangijin su yana musu bishara da wata irin rahama daga gare shi da kuma wata irin yarda wa jannatin da gidaddajin aljanna lahum fiha na'imun muqim da suna da a cikin wa'annan gidaje na aljanna suna da ni'imomi wanda suke muqim ay da'i ni'imomi wanda suke dawwamammu sai zamo dangantakar ayar da wadda ta gabata a lokacin da Allah ta'ala ya faɗa ayar da ta gabata cewa ulaika a'zamu darajatan inda Allah wanda Allah ya ce wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillahi da dukiyoyin su da rayukan su a'zamu darajatan inda Allah sune mafiya girman daraja a wajen Allah kuma yace wa ulaika humul faizun kuma wa'annan sune waɗanda suka rabauta sai ya biyo bayan wannan da bayanin wannan darajar mai girma da yace sune mafiya girman daraja a wajen Allah to anan kuma sai ake so a ambaci wannan darajar da kuma wannan alfawz din da aka ce wa ulaika humul faizun kuma wa'annan sune wanda suka rabauta to rabautar an kawo ta a jumlace a dunkule ko a cikin wayannan ayoyin za a yi bayanin menene rabautar rabautar ita ce yubashiruhum rabbuhum darajar ita ce yubashiruhum rabbuhum ubangijin su zai yi musu bishara yubashiruhum rabbuhum nan sai ya zamo akwai at-ta'arrud li unwanir rububiyya kamar nan ana mana ishara da wato adreshi na rububiyya Allah yana gitto mana da rububiyyar sa anan ta'kidan lil mubashshari bihi dan a tabbatar mana abin nan da ake mana bishara da shi tabbas mai abkuwa ne domin bishara ce daga wajen ubangijinmu idan wani ne maka bishara can daban baka da tabbas ta iyawa abin ya tabbata ko ba zai tabbata ba ko ƙarya yake maka ko ba'a yake maka amma in dai bishara ce daga ubangiji to wannan bishara ce mai abkuwa ko shakka ba sannan kuma ana yi mana tarbiyya gaba da wannan burkan neman albishir da yake zuwa daga wajen Allah to sai Allah ya jingina busharar zuwa ga ubangijinsu yace yubashiruhum rabbuhum saboda a cikin wannan akwai nuna ihsani kyautatawa zuwa gare su cewa wanda yake musu wannan busharar shine wanda yake mallakar al'amuransu wanda yake duba zuwa ga maslahohinsu shine ubangijinsu mai tarbiyyantar su shine yake musu wannan busharar sannan aka jingina busharar zuwa ga sunan Allah wato sunan Allah wanda yake mai girma wanda shine ar-rabbu aka jingina busharar zuwa ga wannan sunan da siga ta mudara'a aka ce yubashiruhu wanda fi'ili mudari'i yana fa'idantar da tajaddudi wato sabuwantuwar abu ma'ana ba bishara bace da za a yi ta ta wuce a bishara ce da za ta rika maimaituwa tana sabuntuwa daga lokaci zuwa lokaci wanda wannan yana shelanta musu bibiyar alkhairi to alkhairi zai rika biyo bayan alkhairi bayan wannan alkhairin ya wuce sai wani ya biyo bayansa alkhairai da za su same su alkhairai ne da za su rika mai wa juna wannan yana bin bayan wannan farin ciki da za a rika sa musu a cikin zuciya farin ciki ne da zai rika sabuntuwa a koyaushe domin sabuntuwar bishara yana shelanta sabuntuwar abinda ake yin bishara da shi da zaran an yi musu sabuwar bishara to wani sabon abin farin ciki ne ya sake faruwa sannan kuma abin nan da ake musu bishara da shi abu ne da ba su san menene ba domin idan aka baka labarin abinda ka riga ka sani ba a ce masa bishara abinda ka riga ka san shi aka baka labari wannan ba bishara bane abinda ake cewa bishara shine a baka labarin wani abun farin ciki wanda baka san da shi ba sai an baka labari to haka Allah ta'ala zai taya musu surprise daga lokaci zuwa lokaci ai musu bishara da wannan abun mai faranta rai sannan kuma a sake maimaitawa a sake maimaitawa haka za su samu kansu cikin farin ciki a koyaushe abinda ubangijin zai rike musu bishara da shi shine bi rahmatin minhu zai rike musu albishiri da wata irin rahama daga gare shi wa ridwanin da kuma wata irin yarda kowanne aka kawo shi na kira aka yi tankirin rahama din da ridwan din littafimi wa ta'zim bankokin nan na kasa duk ku kashe su ku bar mana na sama sun ishe mu babu zafi din na kasan nan ku kashe su ku bar mana na sama kawai sun ishe mu dan a nuna girman bushara dan a fakhama lamarinta a kuma girmama al'amarinta shi yasa aka kawo su nakira wannan nakira ce littazim ai wato yu'allimuhum Allahu ko yu'allimu Allahu alladhina amanu wa hajaru wa jaharu fi sabilillah Allah ne yake sanar da waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi a cikin hanyar Allah cewa suna da wata irin rahama wadda take mai girma daga ubangijinsu sannan kuma suna da wata irin yarda daga Allah wanda duk wani sharri zai gushe daga barinsu ta dalilin wannan rahamar da wannan yarda duk wani sharri zai gushe daga barinsu duk wani alkhairi zai isa zuwa gare su ta dalilin wannan rahamar da wannan yardar wannan zai zamo dalilin isar kowane alkhairi zuwa gare su da kuma koruwar kowane irin sharri daga gare su cewa Allah subhanahu wataala ya yadda da su yarda wadda take cikakkiya yadda da fushi baya biyo bayanta yarda daga ita shikenan an kare yarda ce ta dindindin wadda fushi ba zai biyo bayanta ba shi yasa aka fakhama lamarinta aka ce bi rahmatin minhu wa ridwani kamar fadin Allah ta'ala a suratul tauba aya ta 100 wasabiquna alawwaluna ko wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim yace da kuma as-sabiqun marigaya wanda suka rigayi sauran wanda suka biyo baya da imani suka riga su shiga musulunci suka riga su yin imani sune as-sabiqun al-awwalu magabata na farko min al-muhajirin daga muhajirai wal ansar da al-ansar mutanen madina walladhina tabauhum bi ihsan da wanda suka bi bayan su da kyautatawa radiyallahu anhu dukkan su Allah ya yadda da su wa radu anhu kuma su ma sun yadda da shi wa adda lahu jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma ya musu tanadin gidaddajin al-janna wanda koramu suke gudana karkashin su khalidina fiha abada za su dawoma a cikin su har abada dhalikal fawzul azim wancan shine rabo wanda yake mai girma a cikin suratul saff yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adhabin alim ya ku masu imani shin bana nuna muku ba shin kuna so in nuna muku wani kasuwanci shin in nuna muku wani kasuwanci tijara tunjikum min azabin alim da zata tsayratar da ku daga azaba mai radadi kasuwanci ita ce tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa abu na farko kenan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sadan ku yi jihadi a cikin hanyar Allah da dukiyoyinku da rayukanku dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin hakan shi yafi alkhairi gare ku in kun kasance kun sani idan kun yi hakan yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku dhunubanku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma ya shigar da ku gidaddajin aljanna wanda koramu suke gudana karkashin itatuwanta da bilayanta wa masakin tayyibatan fi jannati adnin da kuma gidaddajin zama masu dadin zama a cikin aljannatayyar zama dindindin dalikal fawzul azim samu wannan shine rabo wanda yake mai girma Allah ya sa mana daga cikin wanda za su samu wannan babban rabo wa ukhra bayan wannan kuma akwai wani rabo na daban tuhibbunaha wanda kuke son ta akwai wata ni'ima da kuke so ta daban wanda shine nasrun min Allah nasara daga Allah wa fathun qaribun da kuma fatahi makusanci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku nasara ba da nisa ba ba da lokaci mai tsawo ba wa bashiril mu'minin to kai wa mu'mine bishara da wannan kai wa mu'mine bishara Allah zai ba su nasara ya ba su fatahi makusanci sannan kuma ga gidaddajin aljanna wanda za su shiga ciki wajen ambatan ni'iman aljanna a cikin ayar sai aka ambaci ni'imar gidaje kawai aka ce wa masakinan tayyibatin fi jannati wa tayyibatan fi jannati ajin, da kuma gidaddaji masu dadin zama a cikin aljannatayya. Hikimar ambatan ni'imar gidaje ba ambaci sauran wasu ni'imomi ba sai wannan, suka ce saboda wanda ya fita jihadi yakan bar gidansa ne, ya bar gidansa da ni'imar da take ciki da kayan alatun da yake ciki da iyalansa da suke ciki, duk ya tafi ya bar su, ko ya dawo ko ba zai dawo ba, bai da tabbas. To sai aka mai masa gurbin wannan rabuwa da yi da gidansa, ya tafi jihadi da wani gida a cikin aljanna, gidaje a cikin aljanna. Shi yasa sai aka kebance wato ambaton ni'imar gidaje da yake cikin aljanna, ba ambaci sauran ni'imomin ba. Malamai suka ce wannan shine hikima, wallahu a'lam. Akwai hadisi da ya tabbata daga Abi Sayyid al-Khudri radiyallahu anhu wanda yake cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah yace inna Allah yaqulu li ahli aljanna, a ranar gobe kiyama Allah zai ce wa yan aljanna, ya ahli aljanna, ya ku yan aljanna, fa yaquluna labbaika rabbana wa sa'alaika wa sa'alaika, za su ce mun amsa maka ya ubangijinmu, mun amsa maka ya ubangijinmu, wal khairu fi yadayka, dukkan wani alkhairi yana hannayenka, mana muna neman sa'adarka, muna neman arzikinka, duk wani alkhairi dama yana hannunka. Fa yaqulu, sai Allah ya ce musu hal raditu, shin kun gamsu, kun yarda da ni'imar da na baku? Fa yaquluna wa ma lana la narda ya rabbi wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, yace me zai hana mu yarda, me zai hana mu yarda, wace ya rabbu ya ubangiji, me zai hana mu yarda mu gamsu da abinda aka babu na ni'ima, alhali ka babu abinda baka taɓa bawa wani daga cikin halittarka ba. Fa yaqulu, sai Allah yace ala, sai yace ala u'tikum afdala min dhalik, shin bana baku wata ni'imar da tafi wannan falala ba? Fa yaquluna rabbi, sace ya ubangijinmu, wa ayyu shay'in, rabbi ya ubangijina, wa ayyu shay'in afdalu min dhalik, shin wata ni'ima ce kuma ake da ita wadda tafi wannan? Fa yaqulu, sai yace uhillu alaykum ridwani fala asqatu alaykum ba'dahu abada, yace zan lulluɗe ku da yardata kuma ba zan sake yin fushi da ku ba bayan wannan yardan har abada. Ita ce yarda wadda babu fushi a bayanta, wannan ita ce ni'ima wadda take mafi girma. Hadisi yana Bukhari da Muslim. Samun yardan Allah har ma yafi samun aljannan daɗi. Shi yasa a cikin wannan sura da muke karatu, idan mun ƙara can gaba aya ta 72, Allah ta'ala zai zo ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu, abanna wa'ada Allahu almu'minina walmu'minat, Allah yayi alƙawari wa mu'minai maza da mata. Alƙawarin me? Jannatin, alƙawarin gidaddajin aljanna, tajri min tahtiha al-anhar, wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin su, khalidina fiha, za su dawwama a cikin wannan gidajen aljanna har abada. Wa masakin tayyibatan fi jannati ajin, da gidajen zama masu daɗin zama a cikin aljannatayyar zama dindindin. Wa ridwanun min Allahi akbar, da kuma samun wata yarda daga Allah wadda ita ce mafi girma. Samun yardan Allah ita ce mafi girma daga samun duk wata ni'ima ta aljanna. Zalika huwal fawzul azim, samun wannan kuma shine rabo wanda yake mai girma. To kaga wannan shine ma'anar Allah subhanahu wataala, shine ma'anar Allah yana musu bishara da wata irin rahama daga gare su, abinda ake musu bishara kenan. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min, ubangijinsu yana musu bishara da wata irin rahama daga gare shi. Wa ridwanin, da wata irin yarda. To ita ce wannan yardar da wa'innan nasoshin da muka kawo suka yi magana. Bayan wannan wa jannatin, da gidaddajin aljanna, lahum fiha na'imun muqim, wa jannatin, da gidaddajin aljanna, lahum fiha na'imun muqim, suna da a cikin wa'innan gidajen aljannan suna da ni'imomi da wamammu. Ai wa yubashshiruhum Allahu aidan bi jannatin lahum fiha na'imun da'imun la yazul, ubangiji kuma yana musu bishara da gidaddajin aljanna, wanda a cikin gidajen aljanna akwai wasu ni'imomin da ba za su gushe ba har abada. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun, lalle wa'innan da suka yi imani suka aikata ayyukan kirki, to suna da wani irin sakamako na lada wanda baya yankewa. Sakamako ne ghairu mamnun, wanda ba a hana shi baya yankewa, ma'ana sakamako ne na har abada. سوره الطلاق كما يجي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا وانا دك يي ايماني ده الله كما يا ايكتا ايوكن كركي يدخله جنات الله زي شيغد شي غدان دجن الجنه تجري من تحتها الانهار wanda koramu suke gudana karkashin ta khalidina fiha abada za su dawoma a ciki har abada qad ahsana Allahu lahu rizqa hakika Allah ya kyautata masa arziki wanda Allah ya bashi aljanna wannan ayoyin duka suna taimakawa wannan jumla da muka karanta wajen tabbatar da cewa wannan ni'ima ta aljanna dawamammiya ce wanda ba ta yankewa akwai kuma hadisi daga Abi Huraira radiyallahu anhu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati mi'ata daraja lallai a cikin aljanna akwai daraja 100 mataki mataki na daraja har guda 100 a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah yayi tattalin wa'innan darajojin guda 100 ga masu jihadi fi sabilillah kullu darajatayn ma bainahuma kama baina sama'i wal ard duk darajoji guda biyu tsakanin matakin farko zuwa na biyu daga na farko zuwa na biyu nisan tazarar kamar abin da yake tsakanin sama da ƙasa to kuma haka darajojin suke hauhawa har daraja guda 100 yace to fa iza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus idan za ku roki Allah aljanna to ku roke shi firdaus fa innahu awsatul janna domin ita ce aljanna mafi ni'ima mafi dadi wa a'lal janna ita ce kuma mafi daukaka a cikin aljanna gaba daya ita ce koli shine matakin kololuwa na aljanna wa fawqahu arshur rahman abinda yake rufin aljannar firdaus shine al'arshin ubangiji mai rahama shine abinda yake rufin ta daga sama wa minhu tafajjaru anharul janna daga wannan aljannar firdaus din ne koramun aljanna suke bubbugowa daga can suke bubbugowa su gangaro zuwa sauran gidajen aljanna hadisin yana bukhari haka manzo Allah yace idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi mai al-firdaus za ku roki Allah ka roke shi da babban masaki haka sai ku roki Allah aljanna mafi daukaka karka ce ni Allah ko ta kasar ma na samu ta ishe ni wannan ba daidai bane ka roke shi firdaus haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a yayin da ya kasance sifofi da aka ambata na wa'innan bayin Allah da Allah ya ambaci wa'innan sifofinsu sifofi da guda uku aka ambata wa'innan bayin Allah da Allah ya ambaci sifofinsu ya ambaci sifofi guda uku ne sannan kuma sai aka biyo baya da ambatan sakamakon wa'innan sifofin sifofin da suka sifatu da su shine imani da hijira da jihadi fi sabilillahi da dukiyoyinsu da rayukansu to sai aka kalubalanci ma'ana aka fuskanci wa'annan sifofi guda uku da bushara da abubuwa guda uku a matsayin aljaza'u min jinsil amal aka fuskanci wa'annan sifofin da bushara da wasu ni'imomi guda uku wanda shine ar-rahma war ridwan wa jannat shine Allah subhanahu wa ta'ala musu bushara da rahma ya musu bushara da yarda ya kuma musu bushara da gidajen aljanna amma da ya tashi farawa sai ya fara da rahama suka ce saboda sifa ta rahama shine al'ammun nashi'u anha taysirul imani lahu kusan ita ce sifa mafi fadi wanda daga gare ta ne yassare musu imanin da aka yi ya samu asali mana yassare musu da aka yi suka zama masu imani wanda ya samu asali ne daga rahamar Ubangiji rahamar Ubangiji ce ta lullube su har wannan ya zamo dalilin samun kansu a kan ko a cikin imani duk wanda ka gan shi a cikin imani to rahamar Allah ce ta kai shi zuwa ga wannan kai da wayanka da dubaranka ba za ka iya kai kanka zuwa ga shari'a ba ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba za mu iya shiryuwa da kanmu ba ba dan Allah ya shiryar da mu to sabon shiryar da suka yi dan har suka zama masu imani wannan asalin sa daga rahamar Allah ne to shi yasa sai aka fuskanci maganar imani sai aka fuskance shi da ni'imar mai ni'ima ta rahama sannan aka ambaci ni'ima ta biyu wanda shine ar-ridwan yace wa ridwani da kuma wata irin yarda suka ce li'annahu al-ghaya min ihsanir rabbi li 'abdihi domin samun yardan Allah to shine makura na kyautatawa bawa, shine makura na kyautatawar Ubangiji zuwa ga bawa. Makurar kyautatawar Ubangiji zuwa ga bawa shine ya lullube shi da yardarsa. To sai ya zama wannan yarda din ta Allah sai ta zama muqabilin jihadi, muqabilin mai jihadi, muqabilin jihadi fi sabilillah. Domin shi jihadi abinda ake nufi da shi shine bazlun nafsi wal mali, shine ka sadaukar da rayuwarka da dukiyarka, ka sadaukar da rayuwarka da dukiyarka dan daukaka addinin Allah. Kuma zaka samu mutum ba wani abu da yafi so irin rayuwarsa da me da dukiyarsa, kololor abinda mutum yafi so, yafi ji da shi, yafi kokarin kiyayewa da karewa shine rayuwarsa da dukiyarsa. A yayin da ya sadaukar da wannan rayuwar da dukiyar dan daukaka addinin Allah, to sai Allah ya bashi sakamakon wannan wanda shine yarda, wato ni'ima mafi girma, saboda ya bayar da abin da yake mafi girma a wajensa, mafi tsada a wajensa, sai aka mai masa gurbin sada abin da yake mafi girma wanda shine yardar Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa aka gabatar da shi akan aljanna, sai da aka ambaci yarda sannan aka ambaci aljanna daga baya. Domin ridallah adin afdalu min iskarihim aljanna, yardan Allah da zai lullube bawa har ma yafi zaunar da shi da zai a cikin aljanna, yafi shi zama ni'ima. Sannan aka zo da ni'ima ta uku wanda shine jannatin lahum fiha na'imun muqim, daga da dajin aljanna wanda suna da ni'imomi a cikin aljanna, ni'imomi da wamamu wanda ba sa yankewa. Sai aka kawo wannan a muqabilin hijra wa hajaru, wanda shine yake zama muqabilin hijra da suka yi, li'annahum taraku awtanahum allati nashu fiha, saboda sun baro gidajensu da suka tashi a ciki suka girma, suka baro gidajensu da arzikinsu, wa kanu fiha mun'ami, kuma sun kasance ana ni'imta su, suna samun kansu cikin jin dadi da ni'ima a cikin gidajensu, amma suka zabi hijira, suka baro gidajen daga garin kafirci zuwa garin imani. To sai aka fuskanci wannan aiki da suka yi na hijira, aka fuskance shi da ya musu bishara da ni'ima ta gidajen aljanna, wannan ni'imar aljanna da wamammiya ce dindindin. Haka sai tartibi yazo fi awsafihim ala hasbi alwaqi, a wajen sifofinsu sai aka rattaba sakamakon su akan wa'innan sifofi, imani sannan hijira sannan jihadi. To sai aka zo da tartibi, aka ambaci rahama, aka ambaci yarda, sannan kuma aka zo aka ambaci aljanna. To haka zaka samu Qur'ani yana zuwa da usulubi mai kyau wanda malamai suke shiga suna zaqulo balaga da take cikin alqur'ani. Sannan Allah ya ce khalidina fiha abada, za su dawoma a cikin wannan aljannar har abada. Inna Allah indahu ajrun azim, lalle Allah yana da lada, wato a gurinsa akwai sakamako wanda yake mai girma. Khalidina fiha malam gume ya ce halun ne muqaddar, hal ne muqaddar, mana alhali suna ababan, suna ababan kaddara wa dawama a cikin wannan aljannar abadan har abada. Inna Allah indahu ajrun azim, lalle Allah a gurinsa akwai sakamako, akwai lada wanda yake mai girma. Fadin Allah ta'ala da yace khalidina fiha abada, sai aka akkada dawamar bitta'bid, aka ce khalidina fiha abada, domin kalmar al-khulud tana daukar ma'anan dadewa, al-maqsud tawil tana daukar ma'anan dadewa. In aka ce khalidina fiha aka yi shuru, to zai iya daukar cewa za su dade a cikin aljanna, kuma zai iya daukar cewa za su dawama, yana bada ma'anoni nan duka guda biyu. Kalmar al-khulud tana zuwa da ma'anan tulul muks, dadewa, tana kuma zuwa da ma'anan dawama. To amma in aka kara abada, to ta zama me, ta zama ta dawama kenan. To shi yasa aka kara abada dan a nuna wannan ni'imar dawamammiya ce. Ai makisi da fi tilkal jannati bila nihaya, za su zauna a cikin wa'innan gidajen aljannan babu ƙarshe. Kamar da Allah ta'ala ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatun firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, lalle wa'innan da suka yi imani suka aikata aikon kirki, to kanat lahum jannatun firdausi nuzula, gidajen aljannan firdaus sun kasance liyafa masauki a gare su. Khalidina fiha, za su dawo a ciki har abada la yabuna an hahi wala kun ba za su buƙaci canji daga wannan ba a musanya musu aljannan da wata ni'ima domin babu ni'imar da ta kaita ita ce karshe suratul kahfi daga aya ta 107 zuwa aya ta 108 Allah ta'ala ya ce khalidina fiha abada za su dawo a ciki har abada innallaha indahu ajrun azim lalle Allah a gurin sa akwai sakamako wanda yake mai girma wannan istinafun ne waka ta'lilan lima sabaka sabuwar jumla ce da ta zo a matsayin ta'lil din abin da ya gabata tare da abin da yake cikin wannan na ta'kidi da kuma jumla ismiya kawo jumla ismiya sannan aka kawo inna ay inna allaha indahu jaza'un wa thawabun kabirun ala al'amali salihah Allah yana da sakamako da lada mai girma akan ayyukan kirki da mutane suka aikata wanda Allah zai ba wa wato mu'minai wannan ni'imar a cikin aljanna Allah ya sa muna daga cikin su kamar da Allah ta'ala ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'lamu nan an kawo ajrun adun kule suna da sakamako mai girma amma sai Allah ya ba mu bayanin wannan ajrun wannan sakamakon a wasu ayoyi a cikin suratul sajada aya ta 17 Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun ba wata rai da ta san abinda aka boye mata na natsuwar ido da farin ciki a cikin aljanna ba wata ta sani ba wanda kuma zai iya kaddarawa duk wani abinda zaka kaddara na jin dadi to ni'imar da aka yi maka tanadi a cikin aljanna ya wuce nan ko me zaka kaddara ba wata rai da ta san abinda aka boye mata na natsuwar ido da farin ciki a cikin aljanna jaza'a a matsayin sakamako bi makalu ya amalun game da abinda suka kasance suna aikatawa a suratul zukhruf yace ya ibadi la khawfun alaykum alyawma wala antum tahzanun yace ya ku bayina la khawfun alaykum alyawma wala antum tahzanun a yau babu tsoro gare ku a yau wala antum tahzanun kuma ku ba za ku yi bakin ciki ba za a gaya musu wannan a ranar gobe kiyama to wane bayi ake nufi tunda bayin Allah suna da yawa sai ya ce allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin bayin da nake nufi su ne waɗanda suka yi imani da ayoyinmu kuma suka kasance masu miƙa wuya suka zama musulmi masu miƙa wuya ga Allah to su ake wannan albishir din za a ce da su udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ku shiga aljanna da ku da azwajukum wato mutane wanda suke nau'inku masu imani irinku tuhbarun ana ni'imta ku da dangin ni'imomi iri azwajukum anan ba ana nufin matanku ba dai ana aka ce ana nufin matanku kenan matar mutum in ma kafara ce sai ta bi shi azwajukum ana nufin mutane nau'in irin wanda suke masu imani kamar ku ku shiga aljanna da ku da azwajukum mutane da suke irin nau'in ku ne su ma musulmai ne masu imani to ku shiga gidan aljanna tuhbarun haka in matarka ita ma mai imani ce to kuna tare in ba mai imani ba ce tana can kai kuma kayi nan in kuma ita ce mai imanin ta shiga aljanna kai kuma a yi can a yi haka da kai Allah ya tsare yutafu alaihim bi sihafin min zahabi Allah ya ce za a rika kewaya su da akussa akushi kwano min zahabin na zinari wa akwabin da kofuffuka na shan abun sha wa akwabin za a rika zagaya su kofuffuka suna ɗauke da ababen sha masu daɗi wa fiha ma tashtahihi al-anfus kuma a cikin aljannan nan akwai abin da rayuka suke so suke marmari wa talazzul a'yun kuma idanuwa suke jin daɗin ganin sa duk akwai kaga nan ana mana fashin bakin wancan ajrun azim din da Allah ya dunkule a cikin aljannan nan akwai abin da duk rai yake so ma'ana duk abin da ranka yake sha'awa to akwai shi a aljanna kana jin kana sha'awar sa sai ka ji ya bayyana sai kaga ya bayyana wa talazzul a'yun haka duk abin da idanuwa yake faranta rai in ana kallon sa to akwai shi a cikin aljanna wa antum fiha khalidun kuma karin dadin ku a cikin aljanna nan za ku dawama ba kamar ni'imar duniya bane da duk yadda kake more mata in kai tunanin za ta kare sai kaga ta rage dadi ko in kai tunanin kai za ka mutu duk farin cikin da kake ciki kana tuna mutuwa sai ka ji dadin ya rage to aljanna ba tuna mutuwa kuma ba tuna ni'imar za ta kare لا مقطوعة ولا ممنوعة. الله يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تو وجه إتشي الجنة دك قادة دكو إتا صبر أبندا وكفن شكونا أيك تاوى لكم فيها فاكهة كثيرة. كدا دأتكم ونن الجنة نو أكن إتشي ما سيوا منها تأكلون دك قريسو كيشي. زخرف دك آية ستندا تقص زو آية سبا إندوكو. To da wannan muke ganin waɗannan ayoyi masu daraja da muka biyo ta kansu sun bayyana mana cewa ba a samun daidaito tsakankanin mu'minai masu gaskiyar imani waɗanda suka yi jihadi suka yi hijira fi sabilillah da rayukansu da dukiyoyinsu ba za su taɓa zama ɗaya ba da waɗanda ba su aikata hakan ba ko da ko sun yi wasu ayyukan alkhairi wanda ba waɗannan ba irin raya masallaci da sauransu matukar an bar su a baya a fagen jihadi bangaren hijira da bangaren imani an bar su a baya a fagen imani an bar su a baya a fagen hijira an bar su a baya ta bangaren jihadi to koda ko sun aikata wasu abubuwa na ayyuka to ba za su taba zama daidai da waɗannan da suka aikata waɗannan abubuwa ba shine abinda ake so a tabbatar sannan Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان قال قومي الله يجزيك أنس رحمة يقول ثم لا بد من تجريد المشاعر والصلات في قلوب الجماعة المؤمنة bayan abin da ya gabata sannan dole ne a samu tsantsancewar masha'ir shine abubuwa na wato abubuwa na alamomi alamomi na imani alamomi na addini wasilat da kuma tsantsance duk wasu duk wata dangantaka nau'ukan dangantaka a tsantsance su fi qulubil jama'atil mu'mina a cikin zukatan jama'a ta wato jama'a mu'mina mana dole duk wata jama'a da take mu'mina ce ya zama masha'ir dinta sun zama tsaftatattu dangantakarta da sauran ababen mu'amala ta zama tsaftatacciya wa tamhisi halillahi walidinillah wa innam masha'ir din da silat ya zama an tsaftace su an yi su dan Allah domin addinin Allah duk wata dangantaka ya zama an tsaftace ta duk wani mash'ar ya zama an tsaftace shi domin Allah domin addinin Allah وتخليصها من شوائج القربة والمصلحة واللذة سنة أثبتتشي وإنما شائر ده وإنما صلات نؤوكا ندنغنتكا واتو دقا أثبتتشي سو دقا دتي وأي تلخيص دنس من شائج القربة والمصلحة واللذة دقا أبن ديكي غوريا دسو ندنغنتكا زمونشي da kuma maslaha ta rayuwar duniya da kuma jin daɗin rayuwar duniya ma'ana kada ka bari dangantakarka ta imani mashair ɗinka na imani su gauraya da mashair na zumunta dangantaka irin ta zumunci wanda babu addini a ciki ko wata maslaha ta duniya ko wani jin daɗin duniya tsaftace su daga duk waɗannan abubuwa yace fa imma hubbu laza'izid duniya ɗayan biyu ne ko dai mutum ya zamo mai son jin dadin rayuwa fa imma hubbu laza'izil hayat ko dai ka zama mai son jin dadin rayuwar duniya wannan shine a gabanka wa imma hubbu llahi wa rasulihi ko kuma ka zama mai son Allah da manzansa wal jihadi fi sabilillah da kuma jihadi fi sabilillah ɗayan biyu ne amma karka gauraya karka gauraya ya zama kana son jin dadin rayuwar duniya da holewa da morewa kuma kace zaka gauraya da son Allah da manzon Allah da jihadi ba sa haduwa dole ka tsabtace su ka tantance ko wannan kake so ka dauka in wannan kake so ka dauka amma ba sa gaurayuwa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ya ku masu imani kada ku riki iyayenku da ƴan uwanku a matsayin majibinta masoya in istahabbu ay ikhtaru idan sun zabi al-kufra kafirci alal imani akan imani kuma ya tawallahu minkum duk wanda ya jibince su daga cikinku fa ulaika humu zalimun to wa innan sunni az-zalimai sai da dangantakar ayar da ayoyin da suka gabata bayan Allah ya bayyana abinda yayi wa mu'minai tanadi abinda yayi tanadi yayi wa mu'minai na tanadi wato na kyauta wacce take mai girma da yayi alƙawari zai ba su wani mu'minai mu'minan da suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillahi da rayukansu da dukiyoyinsu bayan Allah ya ambaci sakamakon da ya musu alƙawari sai biyo bayan wannan da fuskantar da su wa'annan mu'minai din da kuma kiransu da kuma zaburar da su a cikin kira akan cewa su tsantsance zakatansu da aqidarsu su yanke duk wata alaka da makiyansu a cikin addini makiyansu na addini su yanke duk wata alaka da su duk yadda dangantaka ta yi karfi tsakaninsu to su yanke wannan alaka su zabi san Allah su zabi san manzon Allah su fifita shi akan dukkanin komai na kirekiren duniya wannan shine abin da Allah yake bukata daga gare su yace ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani la tattakhizu aba'akum kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da ƴan uwanku awliya'a matsayin majibinta masoya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman idan sun zabi kafirci akan imani sai da wannan isti'nafin ne ibtida'i liftitahi gharad al-akhir ta an bude wannan sabuwar sabon faifai ne aka bude domin a bude wata manufa ta daban da ake so a tabbatar wanda shine taqribul munafiqi shine a kwankwashe kan munafikai da wanda yake jibintar lamarin munafikai bude khitab din da aka yi da ya ayyuhallazina amanu wannan ishar ne bi anna ma sayulqa ilaihim min alwasaya huwa min muqtadayat al-imani wa shi'arihi abinda za a jefa musu na wasiya da zai biyo bayan ambaton imani abinda za a jefa musu na wasiyoyi to yana daga cikin manufofin imani yana daga cikin abinda imani yake hukuntawa shi yasa aka ce ya ku masu imani kenan masu imani ne kadai za su yi aiki da wannan umarni da za a ba su ko wannan wasiya da za ta biyo bayan kira to mu'minai ne kadai suke iya yin aiki da ita kuma aiki da wannan alama ce ta imani yin watsi da wannan wasiyar alama ce ta me ta raunin imani ko kuma rashin imani yace ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum fi an-nasabi bitanatan wa asdiqa kada ku riki iyayenku da ƴan uwanku ta bangaren nasaba ba ƴan uwa ta bangaren addini ba ƴan uwa ta bangaren nasaba kada ku riki su a matsayin bitana abokanan asiri wa asdiqa abokanan mu'amala irin ta bayyana musu sirri tunasurunahum wanda za ku rika taimakonsu a cikin al'amuransu wa tufshuna ilayhim asrar almuslimin ku rika yada musu sirrukan musulmi wa tu'thiruna almuksa bainahum ku zabi zama cikin su saboda dangin ku ne ala alhijrati ila daril islam ku fifita wannan akan hijira zuwa ga gida na musulunci kar ku yi haka in ikhtaru ala wajhi ar-rida wal mahabba al-kufra billah idan sun zabi zaba ta fuskar yarda da soyayya sun zabi kafirci wato kafircewa Allah akan imani idan har sun zabi kafirci sun fifita shi akan imani kuma yanzu sun yi haka cikin yarda da kauna cikin yarda da soyayya ba wai wani cilas aka yi musu ba ko wani abu da ya kama da haka in dai har sun zabi kafirci akan imani to kada ku rike su masoya kada ku yi jibin taimakakkeniya da su kada ku yadda ku bayyana wani sirri na musulmi a gare su kar ku zabi zama cikin su ku ki yin hijira zuwa kasar musulmi matakar sun zabi kafirci akan imani sai aka fadakar da siga ta isti'fan aka ce inistahabbul kufra aka yi amfani da in ma'ana idan har hakan ta faru dan abu ne wanda wato ba lalle ya faru ba amma idan har ya faru to ga hukunci me yasa aka ce idan har sun zabi kafirci akan imani saboda shi imani saboda kyawawan al'amuran da suke cikin sa da kuma bayyanar dalilan sa balu-balu ga suna dalilan da za su saka imani a bayyane suke da kuma shauki da dabi'a take da shi zuwa ga imani dabi'ar ka da Allah ya halicce ka akai tana shauki zuwa ga imani da Allah da yarda da Allah kana da wannan dabi'ar a gane ko kullu mauludin yuladu ala alfitra kowanne ana haihuwarsa akan fitra ta tauhidi daka dabi'ar ka ma tana da shauki ita da kanta in ba a gurbata ta ba tana shauki zuwa ga imani sannan imani yana da mahasin masu yawa da suke jan zuciya zuwa gare shi sannan kuma dalilan da suke tabbatar da shi ga sunan balo-balo a fili dan haka ba wanda zai bar imani ya tafi zuwa ga kafirci sai idan ya tursasa ransa ba tare da tana so ba sai idan ya samu mukabara li aqlihi ma'ana ya dauki mukabara ya dora wa hankalinsa girman kai da sai nuna isa da nuna ba isa ba da nuna ba wanda isa ya jagorance shi da nuna ba wanda isa ya bashi umarni ya bi shi yafi karfin haka to wannan sai ya zo lullube hankalinsa sai ya kasa gane gaskiya ina fata fahimta dan haka ba a iya barin imani sai tare da karci da tsaware sai tare da kokowa duk wanda kaga ya bar imani ya tafi zuwa ga kafirci to tursasa ransa yayi a haka domin a dabi'ar ta ita kawai an halicce ta akan fitra to sai yayi yaki da ita kafin ya canza wannan fitra din shi yasa aka ce inistahabbul kufra ala al-iman idan har sun zabi kafirci akan imani kuma a yayin da ya kasance iyaye maza su da wanda suke yin yaki su da suke bukatar mawalati suke bukatar a taimake su a wajen yaki iyaye mata ba yaki suke yi ba shi yasa aka takaita wajen ambaton iyaye maza aka ce a ba'aku an gane ko ba ambaci ummahat ba sai aka ambaci iyaye mata kadai aka ce ya ayyul ladina amanu la tattakhizu aba'aku saboda iyaye maza su suke bukatar mawalati da taimako da sauransu to sai aka ambace su ba ambaci mata ba sannan da aka tashi ambato daga cikin dangi gaba daya sai aka ware iyaye da kuma yan uwa kawai iyaye da yan uwa domin su ne abokan shawara idan za ka yi shawara da kake shawara iyayenka da yan uwanka ba ambaci yaya ba saboda su yaya galibi biyayya kawai suke da fadar fahimta su yaya galibi biyayya suke jan su ake yi su bi ba kasafai ake samun yaya su suke jagoranci jagorantar iyayensu da abin nan ɗinsu ba za ka samu su bi suke yi to shi yasa sai aka takaita wajen ambaton iyaye da kuma yan uwa sai zama a cikin wannan akwai tsoratarwa daga muwalati da irin da dangi waɗanda suka zaɓi kafirci a kan imani ana tsoratar da mu muwalati jibantacceniya da taimakakkeniya a kan addini da su matuƙar a zahirin al'amarinsu da baɗinin al'amarinsu sun zaɓi kafirci a kan imani za a iya samun waɗansu su yi taƙiyya su ɓoye imaninsu a zuciya su bayyana kafirci in mun gano su waɗannan haka suke to kaga muna da damar mu yi muwalati da su tunda muminai ne amma sun ɓoye imaninsu saboda in sun bayyana za a iya cutar da su amma mu tabbatar da cewa a zahirinsu da baɗinansu sun fifita kafirci sun zaɓi kafirci a kan imani to ana tsoratar da mu muwalati da irinsu sannan aka sanya tsoratarwar game da iyaye da ƴaƴa kaɗai aka keɓance su kamar dai tsoratarwar da ake yi mana wato kada mu yi muwalati da iyaye da ƴan uwa kaɗai ba tare da sauran kamar hukuncin bai safi sauran dangi ba amma ba haka ake nufi ba an keɓance iyaye da ƴan uwa da ambato don a nuna su ne makura wajen cancantar mawalati an gane su ne makura su ne suka fi kowa cancantar a yi mawalati da su wanda suka fi kowa ka yi cancantar ka yi mawalati da su su da iyayenka da kuma ƴan uwanka to idan an hana ka muwalati da su to duk wani wanda ba su ba min babu aula duk wani wanda ba su ba min babu aula kuma shi kada ka yi muwalati da su shi yasa wanda su ne makura wadan wanda ake jibintacce ne da taimakakkeniya da su to idan an hana ka to min babu aula duk wani wanda ba su ba kuma ka yanke alaka da shi to haka alaka take yankewa haka alaka take yankewa alaka ta jini idan har alaka ta zuciya ta yanke, idan har alaka ta aqida ta yanke. Haka wato wulaya ta dangantaka da usura take yankewa, idan wulaya ta dangantaka abinda wulaya ta kusanci da Allah ta yanke, idan wulayar kusanci da Allah ta yanke, to wannan yakan janyo wulaya ta kusanci na jini ita ma ta yanke. Allah ta'ala shi yake da wulayatul ula, shi yake da wulaya ta farko. Wa fiha tartabitul bashariyya jami'an, kuma duk wata ƴan adamtaka tana kulluwa ne da wannan wulaya ta Ubangiji. Idan ba a samu wulayar Ubangiji ba, to fala wulayata ba'da zalik, to ba wata wulaya ko. Saboda igiya ta yanke, al'urwa manfuda, igiyar ta riga ta yanke. Don haka matukar wannan baya da alaka da Allah, baya son Allah, ya kafirce wa Allah, to kai da kai imani da Allah baka da wata dangantaka da shi, ba gado tsakaninku, ba ka da duk wata wulaya ta yanke, duk wata dangantaka ta yanke. Domin ita wannan wulaya ta Ubangiji ya zama mumini mai son Allah, mabiyin Allah, ita ce wulayar da ta ku dangantakar ta ƴan adantaka za ta take kulla wannan. Wulayar Ubangiji ita take kulla dangantaka ta tsakaninmu ta jini. An gane ko? Idan babu ta Allah ka yanke alaka da Allah, to wannan zai zama dalilin a yanke kai ma alaka, kowace irin alaka take. Don haka duk wanda ya kafirce wa Allah, to babu wata alaka ko muwalat tsakaninsa da muminai ko musulmi da suke kan imani. Akwai sada zumunci, ya halatta ka sada zumunta da danginka ko da kafirai ne, ba wajibi ba ne ka sada zumunci da su idan kafirai ne kai musulmi ne, amma idan ka yi kuma ka kyauta, domin ta dalilin sada zumuncin da su zai iya zama dalilin musu musulunta. An fahimta? Idan kana da ɗan uwa kafiri ko ɗan uwan mahaifi kafiri, ko kuma wani ɗan uwan mahaifi kafiri, kuma kake sada zumunci da shi, kake masa ihsani, wannan yana zama sababin ya shiru. Shi yasa manzo Allah ya ce inna ala abi, a ruwayar Muslim ya ce ya'ni fulanan, wato laisu ni bi awliya, lallai iyalan gidan wane ba waliyaina bane, ba majibintana bane, inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin, kadai majibinta al'amurrana shine Allah da kuma nagartattu daga cikin masu imani. Walakin lahum rahimun abulluha bi balaliha, sai dai suna da dangantaka ta jini tsakanina da su. Yace to zan sadar da wannan dangantakar da abin da ake sadar da ita da shi, ma'ana zan ba su haƙƙin su na me, na zumunci. Hadisi ne rawahu Bukhari. Da haka kana da ƴan uwa kafirai, kuna da dangantaka, zaka yanke duk wani mawala ta kauna da jibintacce da ya da kaza da su, wani sirrinka, wani tona musu asirin, bude musu cikinka, taimaka musu akan kafircinsu, sauransu, duk zaka yanke wannan alaƙar. Amma akwai zumunta tsakaninku, to zaka rika sadar da zumuncinka da su. Wani abin jaje ya same su, ka je ka musu jaje. Wani abin farin ciki ya same su, ka zo, indai bai shafi addini ba, ka je ka nuna musu. Kana da wani abin ihsani, ka kyautata musu. Allah bai hana haka ba, duk da ba dole bane ka sadar din, amma in ka sadar ka kyauta, domin zai zama dalilin janyo hankalin su zuwa ga musulunci. Mun fahimta? Amma idan iyaye ne wanda suka haife ka, iyayenka da suka haife ka, to sadar da zumunci da su koda kafirai ne wajibi ne. Idan iyayenka ne da suka haife ka, su suna da haƙƙi mai girma akan ka, dole ka sadar zumunci da su, dole ka sadar musu da zumunci koda ku kafirai ne. Duk wani abu da suke da bukata na alkhairi, inda bai saba wa musulunci ba, za ka isar musu. In san baka umarni, ka bi wanda bai saba wa musulunci ba, ka kuma kira su zuwa ga alkhairi, ka kokarin janyo su zuwa ga alkhairi. Allah ta'ala ya ce adishkur li wa liwalidayka, ka gode min da iyayenka. Ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, wace ka abotake su a duniya tare da kyautatawa. Iyayen da ba musulmi ba kenan, zaka iyaye suna da haƙƙi mai girma akan ɗa, ko da ku kafirai ne, to zai sada zumunci da su dole, sannan ya musu ihsani, sannan ya tausasa musu, ya tausaya musu, ya tausasa musu. Mai yiwa yin hakan ya janyo su zuwa ga musulunci. Mu iyayenmu mata duk sun fahimci sunna ta dalilin kyautata mu'amala da muka yi da su. Lokacin da muka koma muka kama sunna, mun kuma iyayen mu maza ba sa tare da sunna suna dariƙa to iyayen mata su ba su kai ta adawa akai ta zuwa ana zuga su ai an ce in yaro ya zama dan izala yana ba uwar shi nono yace nono marmakin nonon da ta bashi ya wani ya saya ma uwar shi raƙumi a can wajen agadas yace maimakon goyen da ta yi masa wani dan izala can wajen gari kaza ya saya ma uwarsa saniya yace marmakin nonon da ta bashi wani dan izala can ya kashe babansa yace yayi jihadi haka duk akai ta zuwa ana suka yi ta hushi suna adawa amma daga baya da muka yi ta kyautata musu sai suka fahimci sunna sai ba suka fi mu zafi ba a cikin sunna to kaga shine amfanin kyautatawa din da sadu wannan zumuncin yana janyo hankalin makusantanka su fahimci abin da kake kai na gaskiya matukar ka kyautata mu'amala da su shi yasa Allah ya ce mana tawallahum minkum fa ulaikum adh-dhalimun duk wanda ya jibinci lamarinsu in dai ba abin da ya shafi sadu zumunci ba duk wanda ya jibinci lamarinsu daga cikinku ya taimake su to wa'annan su ne ake cewa azzalimai Allah ya zo da ismul ishara a wajen ulaiika da a ƙara bambance wa'annan da wa'annan don kuma ya zama tambihi akan cancantar su da wannan hukunci da aka yanke akan su wanda ya biyo bayan ismul ishara kamar ana nufin wato wannan hukuncin da aka yanke an yanke musu shine ta dalilin waɗancan sifofi da suka sifato da shi shine istihbabul kufri ala al-iman saboda sun fifita kafirci akan imani shi yasa suka zama azzalimai fa ulaika humu zalimun siga ta hasr da aka yi amfani da ita aka ce fa ulaika humu zalimun wannan siga ta hasrin ce a larabci an yi wannan lil mubalagha kamar ana nuna su kadai ne ma azzalimai in ba bayan su ba wani azzalimi an faɗi haka dan a nuna zaluncin waninsu kamar ma ba zalunci bane in an danganta da nasu saboda laifin da suka aikata ya girmama sun zabi kafirci akan imani kafirci bai da wani abu da zai jaka zuwa gare shi bai da wata hujja da za ta jaka zuwa gare shi fitran ka ba ta tunkuda ka zuwa ga kafirci amma duk zaka suka tursasa kansu bin kafircin nan akan imani idan ka zo ka auna tsakanin sunna da bid'a bid'a ta fi sunna wahala baka gane haka sai lokacin da ka baro sunna ka dawo abin nan bid'a ka dawo sunna kada baro rayuwar bid'a ka dawo ran sai ka ji ka free sai ka ji ka cikin wani yanci sai ka ji ka dan ma fara shiga aljanna kafin ka je aljanna ta lahira sai ka dan ji ka cikin wata ƙwarya-ƙwarya aljanna duk wata damuwa da wani bakin ciki ya yaye duk wani haraji da ake dora maka da wasu wahalhalu na rayuwa da suka yi maka kirikaka ya yaye sai ka ji sauki komai ya zo a sauƙaƙe wasu wahalhalu da ake baka cikin addini kai ta rawa ko kai ta dukan kirji ko ka sa ka kwana dare kana kaza duk wannan wahalhalun sai ka ji duk an dauke maka an dawo da kai kan sunna wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj ba wani kunci a cikin addini tun daga nan sai ka fara samun kanka cikin wata ƙwarya-ƙwaryar aljanna ga halawatul imani tana dukan zuciya idan akwai imanin mai ƙarfi a zuciya kafin a je aljanna wannan shine to amma tare da haka mutum ya rintsa ido ya bar duk wannan alkhairin da wannan falalar saboda wani da abu da aka jashi kawai ya koma bid'a kamar wani daga cikin abokanai mu da muka tashi mu muka fara da'awar sunna a garin mu muka fara da zafi muka fara amma daga baya kawai aka bashi limanci na gari aka janye shi ya koma bid'a bayan ya fahimci sunna lokacin ma da muke kokarin kira zuwa ga sunnar ya ba fini zafi ni ga dai ke ma ina da sassauci to ina ta alallaba ina dan cewa dan alƙa dan lallabawa shi ga dai ke ma bani da zafi sai gashi an masa wayo da farko aka hada shi da mahaifiyarsa ita ce ko ya daina ta wata kine masa ya zo ya gaya mun nace to ya ranke ya dan yanke alaka da ni amma ya rike sunnarsa har zuwa har muga abin da Allah yi da suka ga ya yanke ya daina zuwa musu gurin mu ya daina zuwa masallaci mu muka nace mishi ya daina da yanzu da ya raba da ta tsine masa ko kaza 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 shikenan kuma an bude wata kofa yanzu ce dan yi dan baya baya kadan amma ya rike sunnarsa kai yayi wasa ta can sai aka kewaya aka ce to tunda an san almajiri ne masanin alqur'ani da sunna sai aka bashi limanci limancin juma'a na gari eh na gargajiya kawai aka fadaita masa shikenan yanzu yana nan dubu dubu ran nan ma na ga hoton shi a Facebook yana zari ido sai ka ce abin nan to irin wannan wanda ya zabi kafirci ko ya zabi bid'a akan sunna kaga wannan tilsa saransa ni na tabbata har yanzu tilsa saransa yake akan bid'an nan saboda dan ruwan wanda ya samu na limanci a ciki limancin me akan limanci sai an bar sunna to Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu dan haka dai duk wanda wato daga cikin ku ya ku masu imani wanda ya riki kafiri wanda ya fifita kafirci akan imani duk wanda ya rike shi a matsayin abokin asiri yana nuna masa kauna yana taimaka masa akan kafircin sa yana bayyana masa sirrin musulmi ko ya zabi ya zauna tare da shi ya baro garin musulunci ya koma garin kafirci ya zauna dan yana dan uwansa ko dangin sa to faulaika humul zalimu ai faulaika humul ladina asaw Allah sune suka saba wa Allah wa khalafu amrahu suka saba ba umurnin sa fa wadul wilayata fi ghairi mawdi'iha suka dauki wilaya suka dora ta inda bai dace wattakhadhu man yadurruhum awliya suka riƙe wanda zai cutar da su a matsayin wali wataraku ma yanfa'uhum min alhijrati waljihadi fi sabilillah suka yi watsi da abin da zai amfane su na hijira da jihadi fi sabilillah shi yasa Allah ya ce fa ulaika humul zalimun wanda su ne azzalimai wanda suka zalunci kawunan su za mu zo kan wata aya a darasi na gaba bayan sallah insha Allah da sati biyu wata aya mai zafi wanda za ta yi ƙarin bayani akan wannan ayar wannan ayar kamar shimfida ce ga ita ayar da za ta biyo bayan ta insha Allah in muka zo bayan sallah da sati biyu in muna cikin masu rai za mu dora daga wannan da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya yafe mana subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.